شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أن أنا من غيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa dake cikin garin Azare a karamar hukumar Katagum jihar Bauchi majalisin da aka fi sanin sa da masallacin FMC Azare wannan majalisi kamar yadda muka saba muna gabatar da karatu a cikin sa a rana irin wannan a lokaci irin wannan na sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine na 131 a wannan yammaci na 11 ga watan al-Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wadda take dadai da 26 ga watan Yuni na shekara ta 2026 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna karatu ne dangane da yadda hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina ta kasance mun yi bayani a majalisin da ya gabata yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama suka shirya yadda za su fita shi da sayyidina abubakar da kuma lokacin da za su je su haɗu da kuma inda za su haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sayyidina abubakar wanda su kuma mushrikai kamar yadda bayani ya gabata sun gama shirin yadda za su hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yin wannan hijira tasa wanda hakan ya sa suka zo kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matasa da aka gayyato dan su gudanar da wannan aiki na kisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka shirya to bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci sayyidina Ali da ya kwanta akan shimfidin sa sannan kuma ya dauki mayafin sa ya lulluɓe sayyidina Ali su kuma waɗannan mutane mushrikan Makka Qurayshawa suna dakon fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya fito gare su yana karanta wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun to sai Allah madaukakin sarki ya jefa bacci ga waɗannan mutane da suke tsaye suke jirar fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har yan manzon Allah ya zo ya wuce ta gaban su amma ba su gan shi ba saboda bacci da Allah madaukakin sarki ya jefa masa. To wannan gabar akan ta muka tsaya a majalisin da ya gabata, inda za mu tashi kansa, inda yake cewa walam yazal alayhi salatu wassalam sa'iran hatta taqabala ma'as-siddiq. Manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama tunda ya fita daga gidansa, waɗannan mushrikai Quraishawa da suke zaune a kofar gidansa suke dakon fitowarsa, Allah ya jefa musu bacci tare da su, ba su ga fitar tasa ba. To bai gushe ba tunda ya fita daga gidansa yana tafiya, har ya je ya haɗu da As-Siddiq shine Sayyidina Abu Bakar, inda suka yi dasa haɗu. Wasara hatta balaga ghar Taurin, da ya je suka haɗu tare da Sayyidina Abu Bakar, wannan duka ya faru ne a cikin dare. Sai suka tafi su biyun nasu har suka isa kogon Thawr, suka isa kogon Thawr. Fakhtafaya fihi, lokacin da suka isa wannan kogo sai suka shiga cikinsa suka kuya. To su kuma mushrikai suna can suna jirar gawan shanu, suna can suna jirar fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akan idan ya fito za su yi kansa kamar yadda bayani ya gabata a baya, su masa duka guda. Wannan kuma zai sa su huta da abin da suke gani a matsayin ƙalubale gare su na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da zai. To me ya faru ga waɗannan mutane mushrikai? Ya ce ammal mushrikuna falamma alimu bi fasadi makarihim wa annahum innama batu yahrusuna Ali ibn Abi Talib la Muhammadan لا محمد بن عبد الله هاجت عواطفهم فأرسلوا الطلبة من كل جهة. والنبي ينزل سنبتا شيد سيدنا أبو بكر سنبتا دقى مكة سكا جيكو غن طور وجم مكة يكي سكا جيسكا قويا لشيد سيدنا أبو بكر. To a nan bayanin da ake dangane da waɗannan mutane cewa ammal mushrikuna, amma mushrikai waɗanda suke can sun ɗauka cewar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yake kwance yake bacci, ashe ba shi ba ne, ashe Sayyidina Ali ne, suna nan suna jiran gawan shanu. Ya ce falamma alimu bi fasadi makarihim, to mun san Sayyidina Aliyu dole zai tashi sallar asuba, yanzu suna tsaye a kofar gida ba za su shiga gidan ba, ai sun san duk inda aka je aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fita, dole ko ya fita sallah ko ta bukata ta fi da shi, saboda haka ba za su shiga gidan su same shi ba. Yanzu suna tsaye a kofar gida suna jiran fitowarsa, yana fitowa waje su aiwatar masa. Bayan minti 30 awa ɗaya sai su leƙa ta windo ko hujin ƙofa, sai su hango mutum kwance a shimfiɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lulluɗe da mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai su ɗauka manzon Allah suna cewa ka ƙari shi baccinka, ai yau taka ta ƙari. Can bayan wani lokaci sai wannan ya tashi ya sake leƙa, ya ce kai yau Muhammadu yana kwasan bacci, amma ya kwashi baccinsa ya gama, yau sai wani ba shi ba. Da asuba ta yi, Sayyidina Ali ya tashi daga shimfiɗin, yaje yayi alwala ya fito sai suka ga ashe ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama dan kowa yayi ready yayi shi suna jiran yana fitowa su kai masa duka yana fitowa suka ga ba annabi ba sai suka ga sayyidina Ali to shine anan yake bayani yace falamma alimu bi fasadi makrihim yayin da suka fahimci lalacewar makircinsu yanzu makircinsu ya lalace tunda makircin ba mawa sayyidina Ali suke yi suna yi wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam to da suka fahimci cewar yanzu makircin da suka shirya an samu failure ba a yi nasara ba target ɗinsu baya nan ba shi bane suka samu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimci cewar kwana fa da suka yi anan suna jira ba kowa ashe suke jira ba sai sayyidina Ali su kuma a tsammaninsu suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe sayyidina Ali suke bibiya ba annabi ba anan gurin sai hankulansu suka tashi shine ma'anar hajat awafiquhu sai hankulansu suka tashi suka fahimci cewa fa annabi fa ya kufce musu yanzu duk wani tsari da shiri da suke ya rushe na kokarin gamawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya samu ko da bai sha ba ya kusa ya sha hijirar da yake so yayi ya cimma kaso mai yawa za a iya cewa ya cimma kaso 40 cikin 100 tunda yanzu dai a Makka ba wanda zai iya cewa ga inda yake abin da ya rage shine ya kama hanyarsa ta tafiya Madina kuma ba wanda ya san inda yake ya kama hanyar tafiya Madinan ne a ya kuya ne duka wannan ba wanda ya sani to wannan ne ya daga musu hankali fa arsalu talaba min kulli jiha sai suka aika neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kowace bangare aka tura wasu suka fita ta gabas wasu suka fita ta yamma wasu ta kudu wasu ta arewa wasu ta gabas maso yamma wasu ta kudu maso arewa haka bangarori daban-daban ma'ana duk ta inda ya fita dai abi sawunsa to saboda a dace a zo musu da manzon Allah a raye ko a mace ko a zo musu da labarinsa waja'alul jawa'iza liman ya'ti bi muhammadin aw yadullu alayhi sai suka sanya kyauta mai tsoka da duk wanda ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a raye ko a mace ko kuma ko da bai iya ya zo da shi ba ya nuna musu inda yake ce ai yana guri kaza ko ya buya a guri kaza duk wanda yayi wannan za su ba shi kyauta mai tsoka sai suka sanya raƙuma 200 raƙuma 100 duk wanda ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam za su ba shi wannan raƙuma ko kuma ya nuna musu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake za su ba shi waɗannan raƙuma guda 100 raƙuma 100 kuma duk wanda ya zo da sayyidina Abubakar ko ya nuna shi tunda ai shi ne yake taimakawa annabi to shi din ma yanzu kashinsa ya bushe kamar annabi ya shafe shi to waɗannan su ne kyaututtukan da suka sa yanzu ‘yan uwa idan mun duba raƙumi ko a wannan zamani da muke ciki ai yana da daraja sosai idan ka samu ba ƙaramin raƙumi ba ba babba ba matsakaicin raƙumi a yanzu zai iya kaiwa nawa kamar dai raƙumi ai ya fi saniya tsada saboda abubuwan da raƙumi yake tattare da su raƙumi a jikinsa ba abun yaro hatta fitsarinsa magani nonansa magani shi yasa Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat shin ba za su yi dube zuwa ga raƙumi ba yadda aka halicce shi ayoyi da Allah ya kunsa cikin raƙumi a ci namansa a yi magani da fitsarinsa a yi magani da nonansa a dinka takalma da fatinsa, a yi hema da fatinsa, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza da namansa, da kashinsa, da kazansa, da kazansa. Shine Allah yake cewa fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Matsakaicin rakumi a yanzu, ko da bai yi kuɗi ba, zai iya kaiwa 800,000 zuwa miliyan. To yanzu zamanin da muke ciki, yan uwa, darajar rakumi a wannan zamani bata kai darajar rakumi a wancan zamani na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Me yasa? Dalilai da dama. Wancan zamani idan sun tashi tafiye-tafiyensu a kan raƙuma suke, yadda yanzu muke tafiye-tafiya a motoci da jirage, to haka su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke tafiye-tafiyensu a kan raƙuma. Kaji amfaninsu na farko kenan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amfaninsu na biyu, yanzu wanda suke noman rani da me suke bar ruwa, a yanzu nake faɗi, ana wasu su yi da sola, janareto kuma ya ɗan wahala, ko da janareto ake kafin mai yayi tsada. Yanzu kuma da mai yayi tsada ana yi ne galibi da sola. To su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da raƙuma suke bar ruwa, yanda yanzu ruwa zai za ka na zuƙo ruwa da inji ta ƙasa, to haka su kuma raƙuma ake libgawa ruwan a zo a shayar da gonu. Mun ji amfaninsu na biyu. Amfaninsu na uku, yanzu ba da kuskus ba ne ake kai ruwa gidaje na amfani, to su kuma da raƙuma ake kai ruwa na amfani gidaje. Yanda za ka sayi kuskus a je a juye ma jarka shi da jarka goma sha biyu, to haka su ma raƙumi zai je ya kai drum ɗaya, rabin drum na ruwan da za a amfani da shi a gida. Amfaninsu na huɗu, ana cin namansu. Amfaninsu na biyar, ana magani da fitsarinsu da kuma nononsu. Amfaninsu na shida, ana ɗiban kaya a kawunansu, yanda trela za ta ɗebi kaya daga wannan gari zuwa wannan gari, ko pickup, to haka ake libga wa raƙuma daga wannan gari zuwa wannan. Suna kuma noma da su. Amfaninsu na bakwai, suna noma da raƙuma. To wannan yasa raƙuma a wancan zamani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fi daraja a kan wannan zamani da muke ciki. Saboda mu yanzu ta ga ba a bar ruwa da raƙuma masu noma. Sannan ruwa da ake amfani da shi a gidaje ba da raƙuma ake kaiwa ba. Wani ma sai shekara bai ga raƙumi ba, tafiye-tafiye ba da raƙuma ake ba. Wani ma taƙil a rayuwarsa bai taɓa cin naman raƙumi ba. A cikinmu nan ba za a rasa, ba za a rasa wanda bai taɓa cin naman raƙumi ba. To kaga wannan duka na nuna raƙuma a wancan zamani sun fi daraja da ƙima akan wannan zamani. Amma duk da haka suka sanya raƙuma 100, kaga kenan ba ƙaramar dukiya suka sanya ba. Za su ba da kyautarta ga duk wanda ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya nuna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. To wannan yasa aka fita fafa ana ta neman manzon Allah. Kowa Allah Allah yake a ce shi ya dace ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya zo da labarin manzon Allah, saboda ya samu wannan tarin dukiya. Sai suka fita fafa ana neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai aka samu wani sashe daga cikin mutanen Makka, cikin waɗanda Allah yi wa baiwa na iya gane ƙafa, duk wanda ya zo ya taka ƙafarsa, idan ya zo ya kalla, ya kalla zai ta wannan ƙafar wani, sannan zai iya bin takun wannan ƙafar daga inda aka taka har inda kafar ta kare zai iya bi, akwai wanda Allah ya ba mu wannan baiwar, zai iya bin sawu, akwai wanda Allah ya ba su baiwar iya bin sawu. Idan mutum ya fita daga masallacin nan ya taka ya tafi sabuwar kasuwa, to akwai wanda Allah ya ba shi baiwar iya bin takun kafarsa har zuwa sabuwar kasuwa. Akwai wanda suke da wannan baiwa a wancan zamani. To sai aka samu irin waɗannan masu baiwa, sai suka bi inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taka daga fitowarsa daga gidansa har zuwa inda yaje suka haɗu da Sayyidina Abubakar. Mun san dama sun yi da Sayyidina Abubakar meeting point inda za su haɗu, idan suka haɗu kuma sai su tafi kogon kau. To an samu waɗanda suka iya bin sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wajen Makka, inda suka haɗu da shi da Sayyidina Abubakar, sannan suka sake bin sawun su biyu a zuwa inda suka je suka ɓuya jikin kogon Tau. Kaga wannan ba karamar baiwa bace. To shine anan yake bayani, yace wa qad wasalu fi talabihim ila zalika al-ghari alladhi fihi talibatuhum. To a yadda suke bibiyar sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sawun Sayyidina Abubakar, sun isa zuwa ga wannan kogo na Tau inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka buya shi da Sayyidina Abubakar. Bi haythu law nadara ahaduhum tahta qadamayhi lanadarahuma. Ta yadda lokacin da suka isa jikin wannan kogo, da ɗaya daga cikinsu zai sunkuya inda ƙafafunsu suke, da zai hango Annabi da Sayyidina Abubakar cikin wannan kogo. Ga su nan sun iso bakin kogo, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin kogon shi ne Sayyidina Abubakar, amma Allah bai ba su ikon ganinsu ba. Da ɗayansu ya sunkuya, to da zai hango Annabi zai hango Sayyidina Abubakar. To lokacin da suka iso jikin wannan ƙofa na ƙofar kogo, Sayyidina Abubakar zuciyarsa tana fat tana bugawa, ba wai yana tsoracewa kansa kar a kama shi bane, a'a yana tsoracewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar su ga manzon Allah su cutar da manzon Allah. Wannan ne yasa zuciyarsa take bugawa, ba wai tsoracewa kansa yake ba, gumi na karyo masa, kai ka ce an fara masa ruwa, hankalinsa ya tashi. Yace hatta abka zalika Abubakar, har wannan yanayi ya sanya Abubakar kuka na yadda suka iso bakin kogo saura kiris su cimma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abubakar yana kuka kasa kar su ji su fallasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da matsanancin yanayi da matsanancin hali da Sayyidina Abubakar ya tsinci kansa a ciki, zuciyarsa tana bugawa fat, gumi na karyo masa, hawaye na kwaranya masa, saboda yana ga yau kan an kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu alaihi salatu wassalam la tahzan inna Allaha ma'a. Manzon Allah sai kwantar masa da zuciyar, sai gaya masa ƙasa a kunnensa, yace Abubakar kar kai bakin ciki, kar ka daga hankalinka, Allah na tare da mu. Ma'ana Allah ba zai bari su cin mana ba, ballantana su tozarta, Allah zai kare mu, zai agaza mana, zai taimake mu. Wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Sayyidina Abubakar ayar Qur'ani ta hakaito mana a cikin suratu Tauba aya ta 40, Allah madaukakin sarki yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Shine bayanin da yake mana an Allah madaukakin sarki yace illa tansuruhu, in har ba ku taimaki manzansa, manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allahu, to aiko hakika Allah ya taimake shi, ya taimaki manzansa. yaushe ne Allah madaukakin sarki ya taimaki manzansa id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn id huma fil ghar yayin da kafurai suka fudda shi daga gidansa suna kokarin kashe shi hakan ya tursasa masa barin gidansa ya zama nabiyun mutane guda biyu cikin ko thaniyat nayi nabiyun mutane biyu cikin ko shine ma'anar thaniyat nayi id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan yayin da yake cewa abokinsa Allah madaukakin sarki ya kira sayyidina Abubakar da abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala ce da matsayi wanda yake mai girma na sayyidina Abubakar gurin Ubangiji subhanahu wataala ta yadda ya kira shi da abokin manzon sa sallallahu alaihi wasallam yace id yaqulu li sahibihi la tahzan yayin da yake cewa abokinsa kar kai bakin ciki kar ka daga hankalinka yana kokarin kwantarwa abokinsa da hankalinsa me yasa yake ce masa kar ka daga hankali kar kai bakin ciki inna allaha ma'ana lallai Allah yana tare da mu da me da taimakonsa Allah na tare da mu da taimakonsa ma'ana taimakon Allah na tare da mu agajin Allah madaukakin sarki na tare da mu tallafin Allah madaukakin sarki na tare da mu Allah subhanahu wataala ba zai bar mutanen nan su cutar da mu ba zai agaza mana domin ba abin da zai faru sai da ikon Allah ba abin da zai faru sai da ganin daman Allah ba abin da zai faru sai da yardar Allah kuma Allah ba zai taba yarje musu su cutar da mu Allah ba zai taba ba su ikon cutar da mu ba shine ma'anar la tahzan inna allaha ma anan fa anzala Allahu sakinatahu ala rasuli sai Allah madaukakin sarki ya saukar da nutsuwarsa wa manzansa da kuma sauran mu'minai ma to wadannan mushrikai ga sunan dai dabda annabi ga su ga annabi amma Allah bai ba su ikon ganin annabi yace fa a'ma Allahu absara al-mushrikina sai Allah ya makantar da ganin mushrikai ma'anar makantar da ganin mushrikai Allah ya tafiyar da basirarsu gashi dai idanunsu suna gani kuma sun ga takun kafa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na sayyidina Abubakar ya kare a bakin kogo ai da ya kamata su yi tunani cewa to mu leka kogon nan ba to sai Allah ya makantar da basirarsu ya tafiyar da basirarsu bai ba su ikon wannan tunanin ba kenan wannan yake nuna mana ɗan uwa ba abin da zai faru sai da ikon Allah da abin da kaga ya faru to da ikon Allah da ganin daman Allah in kaga bai faru ba to Allah bai hukunta faruwarsa amma matukar kaga ya faru to Allah ya hukunta faruwarsa wannan shine asalin kaddara dama kaddara yana da matakai guda huɗu na farko ilimi na biyu rubutu na uku ganin dama na huɗu zartarwa to duk wani abu da ya faru a duniya da wanda ke faruwa da wanda zai faru ba wanda ya faru ko yake faruwa ko zai faru face waɗannan abubuwa guda huɗu na Ubangiji sun tattaru a kansa wannan shi sune matakan kaddara guda huɗu wanda idan mutum ya san su yayi imani da su ya huta a rayuwa ba shi ba matsala ba damuwa kuma duk abin da ya tinkaro shi yana da mafita shine Ubangiji subhanahu wataala duk abin da zai faru da sanin Ubangiji ba abin da zai faru Ubangiji bai san da faruwar shi na biyu duk abin da zai faru Ubangiji ya riga ya rubuta shi tun gabanin faruwarsa kai tun gabanin a halitta sammai da ƙasai da shekaru 50 abin da zai faru har kiyama ta tsaya duka a rubuce yake a gurin Ubangiji yanzu haduwar mu da muka yi a wannan masallaci a wannan rana ta Juma'a 11 ga watan Al-Muharram shekara ta Hijira 1448 yana nan an rubuta shi a lauhul mahfuz tun gabanin ahalicci sammai da kasai da shekaru 50,000. Wannan haduwar namu Allah ya riga rubuta shi, kuma ya san da zamu hadu a wannan matakai guda biyu. Na uku, ganin daman Ubangiji. Yanzu da Ubangiji bai ga dama ba, da ba za mu iya haduwa a wannan gurin ba. Saboda haka duk wani abu da kaga ya faru da ganin daman Ubangiji subhanahu wata'ala. Sai na hudu, zartarwar Ubangiji, wato ikonsa da zai ba mu dama mu zartar da abu. Wannan zartarwa ne na Ubangiji. Idan da Ubangiji bai ba mu iko ba, ba za mu iya zuwa. Ko da muna da lafiya, ko da muna da sha'awar zuwa din, ba za mu iya ba sai ya ba mu iko. Shine zartarwar Ubangiji. Waɗannan abubuwa idan bawa ya san su, yayi imani da su, ya sallama musu, to ya huta a rayuwa. Saboda haka ƴan uwa, Allah maɗaukakin sarki a nan ya makantar da basirar mushrikai ta yadda ya hana su tunani da zai sa su gano inda annabi yake. Shi ne su yi tunanin cewa musunkuya mana muleka, tunda takun kafar a nan ya ƙare, to komi aka yi tayu suna cikin kogon nan, sai Allah ya tafiyar da basirar su. Wannan duk abin da kaga mutum ya yi da nufi da iko na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba yinsa ba ne, ba iyawarsa ba ce, ba ƙoƙarinsa ba ne, ba gogewansa ba ne, yi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya ce, hatta lam yahil li ahadin minhum al-iltifatu ila zalika al-ghaf, har ta kai ta kawo ba ɗaya daga cikinsu, cikin waɗannan mushrikai da suka biyo sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abu Bakar, ba ɗaya daga cikinsu da ya samu damar leƙawa, ba a nusar da shi ga wannan leƙawar ba, bai samu nusarwa ga wannan leƙawar ba. Bal sara a'adal a'da'i Umayyah ibn Khalaf yub'idu lahum ikhtifaa al-matlubayn fi mithli hadha al-ghar, sai ta kai ta kawo wanda yafi kowa gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine Umayyah ibn Khalaf. Yake cewa kai ba da za a yi a ce dan adam yana cikin kogon nan. Wasu suna ga kamar ko za a duba cikin kogon nan, to ta za a yi kogon nan wani ya shiga, yana da wahala. An samu riwaya wacce take mai rauni ba ingantacciya ba, da ta bayyana cewar Allah ya yi umarni wa tautau gizo-gizo, wannan mai saƙa jikin katangar nan, sai je jikin bakin kogon, sai ya yi saƙa ta yadda za ka ce kogon nan an fi watanni ba a shiga ba, don da an shiga jiya da dare ko shekaran jiya, to ba yadda za a yi ka ga saƙa na tautau na gizo-gizo a bakin kogon. Umayyah ɗan Khalaf ya ce ba da za a ce mutum ya shiga gurin nan. Saboda me? Saboda saƙar da tautautai. Wata riwaya kuma ta bayyana cewar tattabara ce ta zo ta sa sheƙarta har ma ta yi ƙwai a gurin. To duka waɗannan riwayoyi dai ba su inganta ba. Abu wanda yake ingantacce kuma sananne shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gusar da tunaninsu, ya kawar da basirarsu daga sunkuyawa su leƙa kogon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓuya cikinsa shi da abokinsa sayyidina Abu Bakar, wato kogon Tau. Wannan ya sa suka yi ta tattaunawansu dai bakin kogon, amma Allah bai ba su ikon ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar. Suka juya suka koma garin Makka. Akwai fa'ida mai girma da za mu fita da ita ƙarƙashin wannan gaba ɗin. Fa'idar ita ce, a duk lokacin da mutum ya tsayu kan addinin Allah, ya zamanto mutumin kirki, to Allah ba zai taɓa bari ya tozarta. Allah ba zai taba bari ya tozarta. Wannan ita ce shedar da matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yi lokacin da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi. Mala'ika Jibrilu alaihi salam da ya zo ya same shi a kogon Hira ya ce masa ya yi karatu, manzon Allah ya ce ni ba mai karatu ba ne, ya matsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah ya wahala ya tukkata ya sake shi, wannan ya maimaita aso uku. Manzon Allah ya firgita ya dawo gida cikin firgici bayan an saukar masa da ayoyi guda biyar na farkon suratul Alaq. Yana zuwa ya ce matarsa ta lullube shi, Nana Khadija Allah ya rabata, ya ce na ji wa kai na tsoron abin da na gani yau a kogon Hira. Mala'ika Jibrilu da ya gani ya firgita da shi, kuma bugu da ƙari da ya ce masa ya yi karatu, ya ce ni ba mai karatu ba ne, ya matse shi ya wahala ya jikata. Wannan ya sa zuciyar annabi tana bugawa, ya dawo gida cikin razani da firgici da tashin hankali, ya nemi matarsa Khadija ta lullube shi. Ta lullube shi sai take ce masa kalla, wannan tsorata da kai, kake ga wani abu na fuskantarka mai cutarwa, wannan al'amarin ba haka ba. Wallahi tace na rantse da Allah, la yukhzika Allahu abada, Allah ba zai taba tabar da kai ba har abada. Me yasa ta yi wannan shaida? Sai ta jero siffofi waɗanda duk wanda ya siffanta da waɗannan siffofi ɗin Allah baya taba barin sa ya tozarta. Tace innaka latasilu rahima, lallai fa kai mutum ne mai sadar da zumunta. Wa tasduqul haditha, kai mutum ne mai gaskiya wajen magana, duk maganar da za ka yi baka kanta. Wa tuksibul ma'aduma, wanda ba shi da shi kana nema ka ba shi. Wasu malaman suka ce abin da aka rasa kana nemowa ya wadata cikin mutane. Wa tuqrid dhaifa, kuma kai mutum ne mai karrama bako, mai girmama bako, mai saukar bako. Wa tu'inu ala nawaidil haq, kana taimakawa wajen gwagwarmaya ɗaukaka gaskiya. Saboda haka waɗannan siffofi da ka siffanta da su, Allah maɗaukacin sarki dube da siffantuwarka da waɗannan siffofi ba zai bari ka tozarta. Wannan gabar ƴan uwa tana nuna mana duk wanda ya riƙe addinin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kiyaye dokokinsa, ya zama mutumin kirki, to Allah ba zai taɓa bari ya tozarta a rayuwar nan ta duniya har abada. Kuma wannan ƙa'ida ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ka jarraba ka gani, ka yi riko da addinin Allah, ka zama mutumin kirki, wallahi za ka ga yadda Allah zai canja maka rayuwarka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Waɗannan duka Allah ya tabbatar, shi kuma in ya tabbatar da abu haka, in yayi alƙawari ba kariya. La yukhliqu Allahu al-mi'ad, Allah baya taba kariya alƙawari, kuma Allah in yace zai yayi an gama. Wannan alƙawari ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda yaji tsoron sa, ya kiyaye dokokinsa, ya aiwatar da umurninsa, ya nisanci haninsa, ya ja'allahu makharajan, zai sanya masa mafita. Wani abu da yake zama ƙalubale gare shi zai tunkuɗe masa. Duk wani abu da ke tinkaransa mai hatsari zai kawar masa da shi. Ya ja'allahu makharajan, bugu da ƙari wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, zai azurta shi ta inda baya zato, ta inda baya tsammani. Kawai zai ta ganin taimako da agaji na Allah, kaza ya kullo masa ba ko nera a aljihunsa, kaza ma ya kullo masa ba ko nera, kwatsam sai Allah ya kawo masa ta inda bai yi zato ba, bai yi tsammani ba, abinda zai biya masa bukatunsa har ya samu rara. Wannan kyauta ce ta Ubangiji.
subhanahu wataala da dan adam ba zai taba iya maka wannan ba wallahi har abada ba dan adam din da zai taba iya maka irin wannan kyauta ta annabi ta Allah subhanahu wataala wa yarzuquhu min haythu la yahtasib abubuwa sun cerke maka gabas da yamma kudu da arewa ka rasa yayi zaka yi sai Allah ka maka mafitar da duk zaka warware damuwoyinka kuma ka samu rara wannan kyauta ce ta ubangiji dan adam ba zai taba iya maka wannan sai ubangiji subhanahu wataala wannan gabar ɗan uwa tana nuna mana duk wanda ya zama bawan Allah ne kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu wataala ba zai bari ya tozarta ba kamar yadda a nan gurin bai bari manzansa ya tozarta ba saboda manzansa mutumin kirki mai kiyaye dokokinsa saboda haka Allah sai bai bari ya tozarta abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan gaba zamu fahimci cewa duk wanda ya zama mutumin kirki to Allah shine wakilinsa a karan kansa Allah shine wakilinsa a iyalansa Allah shine wakilinsa a dukiyarsa Allah shine wakilinsa a kwadagonsa neman abincinsa Allah shine wakilinsa duk wani wanda zai tinkare shi da kaidi ko da sharri Allah dai ba zai bashi iko ba Allah ba zai bashi dama ba hausali ma sai dai Allah mayar masa da kaidinsa kansa wannan ita ma ka'ida ce ta ubangiji subhanahu wataala duk wanda ya zama mutumin kirki Allah zai zama wakilinsa a karan kansa mecece ma'anar Allah zai zama wakilinsa a karan kansa Allah zai bashi kariya ta musamman a karan kansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bada kariya ta musamman wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar kasantuwar su mutanen kirki sai zama wakilinsu a karan kawunansu wannan ita ma ka'ida ce ta ubangiji wannan ita ce ma'anar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah sai Allah madaukakin sarki shi ma ya kiyaye ka ya kiyaye maka karan kanka ya kiyaye maka iyalanka ya kiyaye maka dukiyarka ya kiyaye maka fadi tashinka da bugabugarka subhanahu wataala a kissar annabi Musa alaihi salam da Khidr alaihi salam wacce wannan kissar Allah madaukakin sarki ya hakaito mana ita cikin suratul kahf lokacin da annabi Musa alaihi salam ya nemi alfarmar Khidr alaihi salam akan yana so ya abokantake shi ya kasance tare da shi ya lazumce shi Khidr ya yarda amma da sharar da abin da ka ga nayi kai Musa karka tanta wannan sharadin Khidr annabi Musa alaihi salam ya ce na yarda da wannan sharadi matukar zaka abokantake ni ka lazumce ni a tafiyarka yace to shikenan mu kama hanyar suka kama hanyar su amma sharadin da Khidr alaihi salam ya ginda annabi Musa bai iya cikawa abu na farko da yayi annabi Musa ya tanka na biyu da yayi annabi Musa ya tanka na uku da yayi wanda wannan na ukun shine gaba wannan na ukun ita ce gabar maganar mu wacce take da alaka da maganar mu Allah ya ce hatta idza ataya ahla qaryati nistata'a ma ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama annabi Musa alaihi salam da Khidr alaihi salam suka ci gaba da tafiya hatta idza ataya ahla qaryati har lokacin da suka iso ga mutanen wata alƙarya suka nemi mutanen alƙaryar su karbi bakuncinsu tunda su baki ne bako in yazo dama abubuwa guda biyu yake da bukatuwa zuwa gare shi in kama bako nan ka masa komai na farko ka bashi abin da zai sa a cikin sa ya kori yunwa dole ba kwai na tare da yunwa kuma tunda ba dan gari bane samun abinci zai masa wahala abu na biyu gurin da zai tada hakarkarin sa ya kwanta ya huta don kai ba ko wannan ka masa kudi ka bashi gurin kwana ka bashi abinci abin da annabi Musa alaihi salam suka nema da shi da Khidr gurin mutanen wannan alƙarya fa abau ayyu bayyihu sai suka ci su karbi bakuntansu sai suka fita wajen gari a hanyar su ta fita fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama sai suka tarar da katanga ta karkata tana shirin faduwa Khidr alaihi salam ya tada wannan katangar ya tsayar da ita ya sumulmule ta ta yadda ba za ta sake faduwa ba ya tokare ta ta tsaya kodar yadda ba za ta sake karkata ba balle ta faɗi Annabi Musa alaihi salam da ya ga wannan nagartaccen aiki da Khidr alaihi salam yayi sai ce laushi talatta khafta alaihi adar aiko da ka ga dama wannan aiki da kai na tada musu katangarsu da take shirin faduwa aiko da ka karbi sakamakon aikin ka saboda ai mu ma mun nemi su karbi bakuncin musulmi to kai ma yanzu babu laifi kace su biya ka aikin da kai na tada musu katangarsu da take shirin faduwa Khidr yace haza firaqu baini wa bain anan da mu raba gari ni da kai ai da ma na ginda ya maka ka'ida da sharuk kuma baka cika su yace sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabr yanzu zan baka labaran abubuwan da ka gagara hakuri akan su wanda ka ga nayi duk kowane ɗaya daga cikin su sai da katanka ya dauko ɗaya bayan ɗaya na masa bayani har ya zo kan wannan na ƙarshe yace wa ammal jidaru amma ita katanga da ka gani ta karkata tana shirin faduwa na daga ta na daidaita ta na tsayar da ita yadda ba za ta sake karkata ba balle ta fadi fa kanat li gulamain katangar ta kasance ta wasu kananun yara guda biyu fil madinati cikin garin da muka je muka nemi su karbi bakuncin mu suka kananun yara marayu guda biyu katangar ta fita yace wa kana tahtahu kanzul lahum karkashin wannan katanga da ka ga na tashe ta na tsayar da ita kar ta fadi karkashin ta akwai dukiyar waɗannan yara kananu marayu da suke cikin wannan gari wa kana abuhuma saliha an zo wajen baban waɗannan yara kananu marayu mutumin kirki ne bawan Allah ne na kwarai dama mun yi bayani cewa idan ka zama mutumin kirki Allah zai zama wakilinka a karan kanka zai zama wakilinka cikin iyalanka to anan shi wannan baba na waɗannan yara duk da baya raye Allah ya zama wakilinsa cikin ƴaƴansa guda biyu marayu yace wa kana abuhuma salih baban waɗannan yara guda biyu ya kasance mutumin kirki fa arada rabbuka ay yabluga ashuddahuma sai ubangijinka bisa ga wannan aiki da nayi na dago wannan katanga da tsayar da ita kar ta fadi ubangiji na nufin katangar ta ci gaba da tsayuwa tana kange musu dukiyarsu kar wani mai mugun nufi in katangar ta fadi ya ga dukiyar ya kwashe ta fa abunsa su kuma su girma ba su da dukiya shine ubangiji na nufi da wannan aikin da nayi ya kange musu dukiyarsu har zuwa lokacin da za su kawo karfin su ta yadda za su go da kansu su ɗebi dukiyarsu su amfana da ita shine fa arada rabbuka ay yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi wannan rahama ce daga gurin ubangiji idan muka kula da wannan kissar ta annabi Musa alaihi salam da kuma Harun alaihi salam za mu fahimci ka'ida ta ubangiji a duk lokacin da bawa ya zama mutumin kirki to Allah madaukakin sarki zai zama wakilinsa a karan kansa wakilinsa cikin iyalansa wakilinsa cikin dukiyarsa wakilinsa a gidansa duk wani abu da zai tunkaro shi ubangiji zai mayar masa na kalubale na kaidi na makirci na cin kafa to wannan ma mu gwada mu gani ɗan uwa kai kokarin zama mutumin kirki bawan Allah na kwarai me kiyaye dokokin Allah to Allah madaukakin sarki zai zama wakilinka a karan kanka duk wani abu da zai tunkaro ka wanda zai zama mai ci maka tuwo a ƙwarya ubangiji zai kawar maka da shi ubangiji zai tunkuɗe maka ubangiji zai mayar maka kamar yadda ya mayarwa sayyidina Abubakar da annabin su sallallahu alaihi wasallama kaidi na mushrikan makka suka zo ga sunan ga annabi ga Abubakar amma Allah ya toshe basirar su suka kasa hango su to abin sunna ce ta ubangiji kuma har kiyama ta kai duk wanda zai zama mutumin kirki to Allah ba zai taba barin wani mai kaidi ko mai makirci yayi galaba akan sa kamar yadda Allah bai bar mushrikai sun yi galaba akan manzansa ba bai bar mushrikai sun yi galaba akan sayyidina Abubakar ba yanzu mushrikai ba su yi nasara Allah ya toshe musu basirarsu ba su samu sun gano inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar suke ba sai suka juya suka koma garin Makka fa aqama fihi thalath layali wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka zauna cikin wannan kogo shi da sayyidina Abubakar tsawon kwanaki uku suka zauna da sayyidina Abubakar a cikin wannan kogo tsawon kwanaki uku hatta yanqati' at-talab har zuwa lokacin da zafin neman su da ake yayi sauki kun san a rana ta farko za a yi ta neman su ba ji ba gani fafa tunda ai an san in suka fita ƙarƙarinta su haura kuma ko kuma su hau dawaki wanda zai tafi akan raƙumi gari daga Makka zuwa Madina an san a ranar farko dai zai wahala a ce ya ɗauki kashi biyu bisa ukun tafiyarsa kai ba kashi biyu ba ma kashi ɗaya cikin uku zai wahala haka a ranar farko ta biyu haka a rana ta uku to amma kuma rana ta uku in dai ba a samu an gan shi ba kuma tafiyar yake ai ya cimma abin da ya cimma wataƙil abin da ya saura baya galibi kwanakin da suke kwashewa tsakanin Makka da Madina kwana goma sha biyu yanzu a kwanaki uku ai an ci ɗaya bisa uku to nan wataƙil su karaya su sare su ce ai tunda ba mu gansu ba shekaran jiya jiya ma ba mu gansu ba yau ma ba mu gansu ba to zai wahala mu gansu yanzu kan in ma tafiya suke sun ci ɗaya bisa ukun tafiyar su to shine a nan gurin yake ba mu labari yace fa aqama fihi thalatha layalin hatta yanqati' at-talab sai suka zauna cikin wannan kogo tsawon kwanaki uku har zuwa lokacin da zafin neman su ya yanke wa kana yabitu indahum Abdullah ibn Abi Bakr Abdullah ibn Sayyidina Abu Bakr yana zuwa kwana a gurin su a tsawon kwanaki guda uku nan da suka yi a cikin kogo na fau Abubakar ya umarci ɗansa Abdullahi kullun da daddare ya zo su kwanata mecece hikima da ta sanya sayyidina Abubakar ya umarci ɗansa yana zuwa suna kwana su uku da shi Abdullahi da sayyidina Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ambata mana hikimar nan yace wa huwa shabun taqifun wa laqinun waɗannan siffofin Abdullahi baiwar da Allah ya yi wa Abdullahi ɗan sayyidina Abubakar na farko shi matashi ne shine ma'anar shabun faqifun mai zurfin tunani yana da zurfin tunani laqinun mai kaifin ƙwaƙwalwa matashi ne mai zurfin tunani kuma mai kaifin ƙwaƙwalwa yanzu in aka samu matashi kaga kenan akwai jini a jika ko duk abin da zai yi da kuzari sannan na biyu mai zurfin tunani duk abin da zai zaka ga nagartaccen abu ne duk wanda ya zama mai zurfin tunani da zaka ga yana nagartaccen abu sannan abu na uku bugu da ƙari yana da kaifin ƙwaƙwalwa zai iya rike abubuwa ya zo a amfana da tunani da basira da ƙwaƙwalwa da Allah ya bashi da abubuwan da ke kai kawo zai iya rike su a ƙwaƙwalwarsa saboda me yana da kaifin ƙwaƙwalwa wannan yasa sayyidina Abubakar ya umurce shi yana zuwa yana kwana a gurin su yace fa yudlidu min indihima bi sahrin fa yusbihu ma quraishin bi makkata kaba'itin biha. To Abdullahi zai zo kwana da daddare, zai bar cikin Makka, tunda daddare ne akwai duhu ba wanda ya gani, sai ya taho gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da Sayyidina Abubakar a kogon Fawr, sai ya kwana tare da su. Amma zai bar gurinsu da sauran duhun dare, shine ma'anar fayudilidu min indihi ma bi saha, zai bar gurinsu da sauran duhun dare gari bai waye ba. Fayusbihu ma a Quraishin bi Makkata, sai ya zo ya waye gari tare da Qurayshawa a Makka, kaba'itin fiha, kamar wanda ya kwana a Makka. Yanzu duk wanda zai ganshi da sanyin safiya, sassafe irin kamar ka ce karfe 6 na safen, kaga mutum a gari alaka, zai wahala ka ce a wani wuri da ban ya kwana. Kai ka san cewa ko shakka babu a gari ya kwana, indai ba wai tafiyar dare ba. To wannan kamar banda bami ne Abdullahi yake, zai fito da daddare daga Makka ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da Sayyidina Abubakar, ya kwana tare da su, sai ya fita da sauran duhun dare ya iso garin Makka, gari bai waye ba, sai a waye gari da shi cikin garin Makka, tamkar da shi aka kwana cikin garin Makka, alhali a wajen Makka ya kwana a kogon Fawr. To wani dalili yasa Abdullahi yake wannan abun, yake zuwa ya kwana da daddare a kogon Fawr, ya zo kuma ya waye gari a Makka, ya wuni a Makka, dare na yi ya sake komawa ya kwana a kogon Fawr tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abubakar? Wani dalili ne? Ga dalilin ya ambata mana, yace fala yasma'u amran yuktadani bihi illa wa'ahu hatta ya'tiyahuma bi khabari dhalika ina yahtalitu dhulam. Wannan shine dalili da ya sanya Abdullahi ke zuwa ya kwana a kogon Fawr tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da Sayyidina Abubakar, kuma ya waye gari a cikin garin Makka, ya wuni a Makka. Dalilin shine yace fala yasma'u amra, babu wani al'amari da zai yuktadani bihi, wanda ake kulla makirci da wannan al'amarin, makirci wa Annabi da Sayyidina Abubakar da wannan al'amarin, illa wa ahufati ya kiyaye shi. Kun ga anan gurin kaifin kwakwalwarsa za ta yi amfani da abubuwan da ake tattaunawa a Makka, duka zai rike su a kwakwalwarsa. Duk abubuwan da ake shiryawa na kaidi da makida kan Annabi da Sayyidina Abubakar, duka zai rike su a kwakwalwarsa, saboda Allah ya ba shi kaifin kwakwalwa, Allah ya ba shi basira. Tsare-tsare da ake, planning da ake, shiri da ake munana akan Annabi sallallahu alaihi wasallama da Sayyidina Abubakar, yana kiyaye su a kwakwalwarsa. Wannan dalilin da yasa yake wuni da su kenan a Makka. Hatta ya'tiyahuma bi khabari dhalika hina yahtalitu adh-dhulam. To idan ya kiyaye abubuwan da ya kiyaye, wanda Quraysha ke shiryawa na kaidi wa Annabi da Sayyidina Abubakar, sai ya taho da waɗannan labarurruka wa Annabi da Sayyidina Abubakar lokacin da duhun dare ya shiga, Annabi za su fahimci wani shiri yanzu mutanen Makka suke. Kaga a nan ne za su fahimci cewa bai kamata mu fita yau ba, mu bari sai gobe. Yanzu tunda sun yi kwana ɗaya, Abdullahi ya je ya biyo musu labari, ya zo musu da shi, ga fa shirin da suke, ga tsare-tsare da suke, to sai su fahimci cewa akwai buƙatar mu ƙara kwana na biyu. Dube da labaran da suka samu daga gurin Abdullahi da ya ɗauko musu daga cikin garin Makka na Qurayshawa, na tsari da shiri da suke yi, to sun kwana biyu, ya sake zuwa musu da wasu labarurruka, sai su ga bai kamata mu fita a yau ba, mu ƙara kwana na uku. Kenan gwargwadon labarurruka da suke samu daga Abdullahi ɗan Abubakar, shi ya hukunta cewa a kwana na uku za su iya fita. Wannan ya nuna mana tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi mutum ne mai tsari. Siyasa, duk wani wanda ya iya siyasa biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Siyasa kuskure ne a ce wai siyasa ba ta da alaka da addini. A ina aka samo siyasa? annabi shi yazo da siyasa tsari jagoranci gudanarwa zartarwa wannan duka daga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta jagoranci da kafirai suke nagartacce duk ba a musulunci suka dauko ba adalci da zaka ga suke da kula da zaka ga suke wa mutanansu da ai sun dauko ne a addinin musulunci anan suka kwaikwaya kuma sai ka samu kidamu min musulmi yana cewa kar a shigo musu da addini cikin siyasa wannan ba kidamu ne jahili tantirin jahili wanda bai san ciyan kansa yanzu akwai lokacin da musulmi zai ajiye addininsa rayuwar musulmi gaba ɗaya 24 hours addini ce قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل إن صلاتي كتي للي صلاتا ونسكي دينكاتا ومحياي درايواتا ومماتي دمتواتا لله وألا نكي رايوة رايوة 24 hours وألا نكي hake nan babu wani lokaci da mutum zai zame kansa daga addini ko zame wani harkar sa ko al'amarin sa ya zame shi daga addini dan uwa saboda ƙurewar lokaci ina ga zamu dasa aya a wannan gabar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su